ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وما سأل بركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألا هدامو أشيرين دا أكتو جواتا صفر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لبولي لنغيبه دا أربعين دا بقي كما شا بقي جواتا شقس دبوبي دا أشيرين دا بيار أولا مسلاتي da ake kiran sa da masallacin ALY dake wannan gari na Ikara. Allah madaukakin sarki ya tsara wannan gari, Allah kara masa albarka da sauran gabuwan musulmai gabaki daya. Abinda aka ce za a yi magana a kansa, abinda ke da alaka da mutuwa, na ba jawabaina taken bayan mutuwa, darussa ga masu rai. Bayan mutuwa, darussa ga masu rai. Wanda ya riga ya rasu, wannan darussan da za a ambata ba nashi bane. Muni da nake da rai, duk waɗanda suka mutu kafin mu, waɗanda darussa suke barin mana, me ya kamata mu ɗauka na darasi a cikin abin da mutuwa take haifarwa? Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mutuwa ta kasance wa'azi a kan kanta. Allah ta'ala yana cewa waja'at sakratul maut bil haqq ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق كما ما جاءت متوا يزو ده غسكي الله يتي ذلك ما كنت منه تحيد wannan shine abin da ka kasance kake ta gujewa wa kamar Allah yana magana da wanda daidai lokacin mutuwar sa yayi. Ana karanta masa wannan ayar. Allah madaukakin sarki bayan ya ambaci wannan ayar da ayoyin da suke bi mata, sai kai wani waje yake cewa inna fi zalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw sam'a wa shahid. Inna fi zalika ladhikra, lalle a cikin waɗannan ababan na mutuwa da ababan da suke biyo bayan talabikira akwai wa'azi. Liman kana lahu qalbun, ga wanda ya kasance Allah ya azurta shi da hankali. Qalb nan malaman tafsir suka ce aqal, hankali, aw alqa sam'a wa huwa shahid, ko kuma ya karkata da kunnuwansa wa huwa shahid, kuma yana ganin wa'azin da ake masa. Al-Imam al-Qurtubi رحمه الله أتشكي لتافن سأتذكرة في أهوال الموت وأمور الآخرة، يتي الموت ليس بعدم محض. متوا بارشي بني إتا فانسرش ولا فناء صرف، سننبا كاري وابتشي فانسكاري و وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن. Mutuwa yankewar alaka ce tsakanin rai da jiki, sannan wa mufaraqatuhu wa haylulatun bainahuma, sannan rai na rabuwa da jiki, sannan an sa shamaki tsakanin rai da jiki, sannan wa tabaddulu halin wa intiqalun min darin ila darin, sannan canjin yanayi ne mutuwa, canjin yanayi ne. Sannan shirata ce ita mutuwa daga wani gida zuwa wani gida. Walau anna idha mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin, walakinna idza mitna bu'ithna matsalar kenan da a ce idan mun mutu shikenan za a kyale mu to da sai mutuwa ta zama hutu ga kowa in me rai ya mutu sai a ce ya huta walakinna idza mitna bu'ithna sai dai idan mun mutu za a tashi mu saboda haka al mautu intiqalun min darin ila dari hijira mutum yake kaura yake daga wani gida ya tafi wani gida daga gidan da ya san shi ya tafi gidan da bai san shi ba shine al-imamu al-qurtubi yake cewa wa qad samahu Allahu ta'ala musibatan Allah ya kira mutuwa da musiba yace in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut idan kun yi tafiya sai musibar mutuwa ta afka muku ashe mutuwa musiba ce yace al maut fal maut huwa al musibatu al uzma wal raziyatu al kubra mutuwa musiba ce babba bala'i ne mafi girma wa a'zamu minhu al ghaflatu an amma abin da yafi mutuwa girman musiba shine mutun ya rafkane ya manta cewa zai mutu manta mutuwa yafi mutuwa zama musiba wal iradu an dhikrihi ko kuma mutun ya kauda kai ba ruwan shi da tuna mutuwa wa qillatu tafakkur fihi sannan mutun ya zama yana da karanta tunani a game da mutuwa wa tarkul amali lahu da kuma kin yin aiki dan shirin mutuwa wa inna fihi wahdahu la ibrata ita mutuwa kawai akwai abin daukar izina a cikin ta liman i'tabara wa fikratan liman tafakka sannan akwai abin yin tunani ga wanda ya tunani malaman mu suna cewa al maut qadiyyatun madhkura lakinnaha mansiya mutuwa ita ce abin da ya wajaba kullun mutun ya rika tunata amma ko manta ta ake سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يروي حديث عند الإمام الترمذي عن النسائي وابن ماجه سقى في تدشي سندي صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي أكثر من ذكر حازم اللذات يعني الموتى فيوي تتنى ميغوز جندا إتتي متوى ابن عمر رضي الله عنهما يتي ناقصا شيتا غدا من زن الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار sai wani mutum daga cikin mutanen Madina yazo wajen sa fa sallama alaihi thumma qala yawa annabi sama sallama sai yace ya rasulullahi ayyul mu'minina afdal ya ma'aikin Allah a cikin mutane wa yafi qala ahsanuhum khuluqan yace duk wanda yafi su kyawawan dabi'u shi yafi su in ka fi mutane kyawawan dabi'u to ka fi shi qala sai wannan mutumin cikin mutanen Madina yace fa ayyul mu'minina akiyasu a cikin mutane waye fi kwakwalwa waye fi wayau waye fi dabara qala aktsabuhum lil maut dhikra yace wanda yafi tuna mutuwa shi fi kowa wayau wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan kuma wanda yafi kyautata tanadin me zai je ya tarar bayan ya mutu ulaikal akiyasu annabi sai yace waɗannan sune masu kaifin tunani sune masu kwakwalwa sune masu dabara su suka san yadda ake rayuwa al-imam ibnu majah ya ruwaito shi da al-imam at-tabarani a cikin al-awsat sanadin sa hasan sannan sayyiduna abu hurairah radiyallahu anhu ya sake riwaya al-imam muslim ya fitar masa hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa Annabi sallama ya je kabarinta yayi kuka yayi kuka daga ciki sai yake cewa zurul qubur fa innaha tudhakkirul maut ku rika ziyartar kaburbura ku rika ziyartar makabarta na tuna muku mutuwa al-imam al-qadhi iyad rahimahullah a cikin ikmalul mu'lim sharh sahih muslim yace قصد عليه السلام قوة الموعظة والذكرى النبي صلى الله عليه وسلم ينا يان فاتشي بيان أن الناس ديتشي وأرق زيارة قبري ينا سو يقرف فوأزي بمشاهدته قبرها يجي يزيارة قبر مهيف يسع ورؤيته مصرعها kuma yaga inda mahaifiyarsa ta rasu wajen da ake ci mishi al-abwa'u a tsakanin Makka da Madina nana Aisha radiyallahu anha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a ranar da zai koma ga Allah maganar shi ta ƙarshe cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarati manzon Allah sama yake kalmar shahada yace lalle mutuwa tana da magagi anan sama yake fadin wannan waccan ayar waja'at sakratul maut bil haqqi zalika ma kunta minhu tahi sai ga manzon sama yana fassara ta aikata akan kansa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakarati lalle mutuwa tana da magagi ɗan uwa mutuwa ta kasance wa'azi idan mun lura da wasu ababe guda shida abu na farko annahu hazimul ladzat ruguza jin dadi take ruguza jin dadi sarakuna sun mutu waɗanda aka yi su masu dukiya sun mutu majiya dadi na duniya sun mutu نبي أنه مفارقة النفس لما تعودت متوى ربواني ربواتي إتا نري ربواتي تري ربوا دقا أبن دقا سابا دش هو النمي ياسين يا متو زي متو كما ناش زي متو أما غانك دواني يموت سيما شغيدا أموا سبو دني سبو دا سابو na'uku annahu intiqalun min daril amal ila daril jazaa mutuwa ta zama wa'azi ita wa'azi ce saboda me shirata ce ita daga gidan aiki zuwa gidan sakamako ya dalibi yake ji ranar da aka ce an fitar da sakamakon jaraba wanda yayi kafin ya gani na hudu annahu la yu'lamu waqtu daga cikin wa'azin mutuwa ba a san lokacin ta ba wannan ba karamin wa'azi bane na uku annahu mufaraqatul ahibbati wal aqarib a cikin mutuwa akwai rabuwa da masoya da makusanta na shida annahu qad tastakhlifuhu fitanun zaiwa mutun ya mutu bayan ya mutu kuma ta sanadiyar mutuwarsa wasu fitintunu su riga afkuwa shi yasa daga cikin manzon addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake wagawa wala taftinna ba'da ya Allah kada ka sanya fitina a tsakanin mu ta sanadiyar mutuwar wannan waɗannan darussa waɗannan dalilai guda shida suna cikin abin da suka maida mutuwa ita akan kanta ta zama wa'azi akwai hadisi bai inganta ba in an je makabarta masu wa'azi a makabarta sukan yawan fadin sa cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na bar muku masu wa'azi biyu annafiqa was-samita da ne magana da kuma mai shiru bai inganta ba wannan hadisin ba maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane so da baya halasta aji ana wa mutane wa'azi da shi mutuwa wa'azi ce Allah ta'ala ya ce waja'at sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu ta'i yi ta lissafa ayoyi har yanzu sai ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid wannan ayat ta isa aka fa hujja da ita sannan mutuwa ga duk mutumin da yake da zuciyar fahimta to wa'azi ce shi yasa tun kafin zuwan musulunci akwai Habibul Arab Qus ibn Sa'id al-Iyadi shine mai hudubar Larabawa yana da wata hudubar sa wacce take cike da wa'azi kai ka ce a lokacin da yake yin ta an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'ashara Iyad aina Samud wa 'Ad وأين الآباء والأجداد وأين الفرائنة الشداد أغضوا فأقاموا يا بني يا معشر إياد ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون أغضوا فأقاموا أم تركوا فماتوا فناموا في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر ورأيت قومي نحوها تمضي الأصاجر والأكابر أيقنت أني لا محالة حيث سار القوم سائر يتي ياكو قبيلة تاتبنو إياد إنا سمودوا إنا آدوا إنا إياي إنا كاكني إنا من يمن ينسراكونا دا أكي سنمسا دا أكي مسل قبيلة فرعونوني ما سكر في الإياد ice ya ku taron banu iyad kabilata wai ya nake ganin mutane suna ta tafiya ne ba sa dawowa ko ka taba ganin wanda ya mutu yaje dawo wai da suka tafi can su suka yadda sai suka ce sun samu wajen zama a'a da suka tafi kyale su akai suka yi tabacci sai yace da waƙe lalle a cikin waɗanda suke tafiya kafin mu na farko farkon nan karnonin da suka gabata wallahi muna da wa'azuza a ciki yace ni na ga dai ana ta gangarawa magangaren mutuwa ko ban ga mutane suna dawowa ba yariduna wala yasduhu suna gangarawa amma ba sa dawowa yace na ga jama'a ta suna ta tafiya to ni ma na tabbatar da inda suka tafi ni ma sai na tafi yan uwa akwai darissa da mutuwa take haifarwa ga masu hankali za mu kalli wasu daga ciki abu na farko shine inqita'ul amal a cikin darasi ga masu rai a cikin mutuwa duk fa mutumin da ya mutu aikin alkhairin sa ya tsaya ni mamaci yanzu wanda ya mutu yau ba zai halarci wannan wa'azin ba wani ba ai sallar magriba da shi ba sallar magriban nan da muka yi ta wani idan ya rasu yanzu ba ai sallar isha'i ba ba zai sallar isha'i ba ba zai samu ladan sallar isha'in yanzu ba wanda ya rasu bayan sallar isha'i ba zai samu ladan sallar asuba ba ba zai iya qiyamul layli ba ba zai iya sadaka ba shikenan aikin sa ya tsaya duk wani abu da yake ake tsammanin ya ci gaba da aikatawa to ba shi sai dai abin da ya riga ya gabatar kuma ya kasance sadaka jariya ko ɗansa da zai rika masa addu'a ko kuma wani ilimi da ya gadar a hadisin ibnu majah manzo Allah sama ya faɗa abubuwa guda bakwai ba uku ba wannan akwai darasi a ciki sannan aikin da mutum yayin shi din nan fa shi zai tafi da shi ya zauna a cikin kabari tare da shi hadisin Anas manzo Allah ta sama yace yatba'ul maita thalathu abubuwa uku ke raka mamaci fa yarji uthnani wa yabqa wahidun ma'ahu bi su dawo su baro shi can ɗaya ne zai yadda ya zauna tare da shi yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu da danginsa da aikinsa da dukiyarsa za su raka shi amma fa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu da danginsa da dukiyarsa sai su ce su ba za su zauna tare da shi ba wanda zai yadda ya zauna da shi shine aiki ashe darasin da za mu dauka a cikin mutuwa bayan ta in muka ga wani ya mutu shine mu fahimci cewa mu ya aikin mu yake yanzu aikin mu mun yadda yanzu mu mutu a yanzu za mu farin ciki da abin da muke aikatawa tsammanin mu mafi rinjaye aikin da muke aikatawa za mu farin ciki da shi a ranar lahira bayan mutuwar mu za mu farin ciki da wannan aikin wannan darasi ne da ya wajaba kowannen mu ya rika tuntuntuni game da shi al-imam ibn rajab yana da littafi akan sharhin wannan hadisi juz'un fihi al-kalam an sharhi hadithi yatba'ul mayta thalathu a ciki yayi maganganu masu kyau a sharhin wannan hadisi yace wa tafsiru hada fassara wannan hadisin annabi na adam la budda lahu fi dunya min ahlin yu'ashiruhu idan mutum ya rayu a duniya dole ya zama yana da dangi da yake rayuwa da su wa malin ya'ishu bihi sannan zai zama yana da dukiyar da yake rayuwa da ita fa hadani sahibani yufariqanihi wa yufariquhuma wadannan abokanai ne da dole zai rabu da su za su rabu da shi فالسعيد من اتخذ من ذلك ما يعينه على ذكر الله تعالى ميرب اللاهرة وانده دي سامرغو اللاهرة شيني وانده يركاج اتكين ايالنسا ددوتي يسا ددنجنسا ابنده دي تمكيش اللاهرة السا وينفعه في الآخرة وميمس أمباني اللاهرة فيأخذ من المال ما يبلغ به إلى الآخرة دوتي يد ألا يباش ya dauke ta yi amfani da ita abinda zai zama masa guzurin tafiya lahira wa yattakhidhu zawjatan salihatan sannan cikin darasin ya riki mata ta gari tu'inuhu ala imanihi matar da za ta taimake shi akan imaninsa ba matar da idansa zai rufe kawai ya ce ita yake so ba in ka auri mata banza to za ta iya zama sanadiyyar halakarka a cikin ru'asa'ul bid'a da aka yi su a tarihi akwai Imran ibn Hibban bakhawariji matar shi ta mai da shi bakhawariji matar shi bakhawariji ya ce yar ta waye ce yar ta'adda ya kallafa yana santa abokanansa suka masa wa'azi sai ya ce atazawwaju hali uslihaha wai zai aure ta ya gyara ta saboda haka fata zawwajaha fa afsadat saboda kai ya aure ta sai ta lalata shi tarjuma su tana nan a cikin siru alamin nubala tana nan a cikin lisanul mizan tana nan a cikin mizanul i'tidal na al-imam az-zahabi da ibn hajar to kaga wannan kenan شيني سي الإمام نرجب ساكت فإذا مات ابن آدم وانتقل من هذه الدار لم ينتفع من أهله وماله بشيء إذا مت يتفي دقى دنيا يقوم لاهرة يمت تبا أبند ذي أمبانيش دقى إيال سددوك يسا إلا بدعاء أهله له سيدي إذا سنشق بدا مسا الدعاء واستغفارهم كما سنة نيما مسا قابرا وبما قدمه من ماله بين يديه da kuma abin da ya gabatar da dukiyarsa kafin ya mutu shi ɗan uwa darasi ne babba idan muka ga wani ya mutu mu gane cewa aikin sa fa ya tsaya mu kuma yanzu me muke yi sannan mu ji a ranmu ni yanzu da zan mutu to zan yi farin ciki da abin da nake ciki na aiki tsammani na mafi rinjaye abin da nake aikatawa yanzu na cancanta in mutu domin shi ne zai zama mini abinda zai guziri da zan tsira a wajen Allah darasi na biyu taghayyur ismihi wa jinsihi mutum yana mutuwa sunan shi yake canzawa sannan jinsin sa ya canza in namiji ne kawai sai kaji an mai da shi mace namiji ya mutu kawai sai kaji ana musalamin mace ina gawar kake me ko gawar an gama wankan gawar an sa gawar an sa ta a cikin makara suwaye za su ɗauko ta kai namiji yanzu ka zama mace wai saboda ka mutu sannan sunan mutum ya canza kawai sai ka ji an daina faɗin sunan yana da laƙabin professor ba za a sake cewa ba yana da laƙabin ash-sheikh ba za a sake cewa ba yana da laƙabin engineer ba za a sake cewa ba yana da laƙabin doctor ba za a sake cewa yana da laƙabin gwamna his excellency ba za a sake cewa ba yana da laƙabin honorable ba za a sake cewa honorable ba shi ne kaji ana cewa marigayi idan an zo addu'a gawa in an zo addu'a cewa ake Allah ya ji kansa a cikin addu'ar da ake yi akan sa masa suna a ce masa faraf akan ce masa salaf dukkanin su suna nufin marigayi da Hausa suna ya canza jinsi ya canza kana namiji ka zama mace saboda ka mutu wannan darasi ne duk ranar da muka ga wani ya rasu muka ga wannan canjin to mu ji mu ma zai faru da mu fa idza hamalta ila alqubur janazatan fa'lam bi annaka ba'daha mahmul din ranar da aka daugawa kai ka dauka to ka sani wata rana kai za a dauka baina yura al-insanu fiha mukhbiran hatta yura khabaran min al-akhbar hukm al-maniyyati fil bariyyati jari ma hadhihi ad-dunya bidari qarari tun kana bada labarin wane ya mutu wane ya mutu akwai wadanda muka sani su ne yan filin cigiya da sanarwa a gidajen radio manya manya yanzu duk ba su nan kwatsam sai a zo a bada labarin ne sanar da mutuwa yau ya zama shi ne ne ya zama shi ake bada labarin mutuwarsa sunansa ya canza jinsin halittarsa jinsinsa ya canza da namiji ne amma yanzu an maida shi mace da karfin siya darasi na uku da'ful maiti wa wahluhu kaga mutum karfar kada mutane yake amma yana mutuwa sai kaga ana juya shi kaga ana juya soja yadda aka ga dama ana daga hannunsa hannuwansa na fadi shabar hannun soja mai daukar bindiga ya juya ta yadda ya ga dama amma yanzu hannun ba zai tsaya ba an aka mai haka yadda na tsaida nawa haka shabar sai in an rike kaga mutum ba zai iya komai ba wanda bai taba ganin wani bangaren jikinka ba ya gani a ranar wa urriya an fiyadin kana fiha wa ulbisa ba'du thawbal intiqali a cire mutum tufafi tufafin da yake sawa da wadanda suke na alfarma da daraja ya je kasashe ya ce a masa yadi na musamman yanzu sai gashi da farin zawaki za a dauke shi a kai shi yadi ne a ha sayyiduna abubakar radiyallahu anhu lokacin da ajalin sa yazo ya kira na Aisha yace ya bunayyati yace ya ke diyata kaya bi kika san ina da su akwai jadidun akwai qadimu akwai sababbin kaya da nake sawa na juma'a da idi da tarbab baki akwai kuma tsofaffin kayana da nake zaman gida da su sai yace fa idza mittu faqaffinuni fil qadimi fa innal hayy aula bil jadid yace inna rasu tsofaffin za ku mallaka kafani da su sababbi na mai rai so daga kayan nan da yake sawa yanzu an cire mishi an sa mishi wasu kaya sababbi wadanda bai saba sa su ba kuma ba dinkakku ba so tari na maza kallaye kawai za a nannade su a cikin su rida'i da izari da lifafi rida'un wa izarun wa lifafun a sa masa zani gyaftu kwarjalle a kawo na sama a yafa masa a lulluɓa samansa sannan kuma sai a kawo mayafi babba a naɗe shi a ciki ku duba sunansa lifaf min allaf allafu naɗewa sau da aka yi laffu fin lifafi sai a nannaɗe shi a ciki kana gani ina gani a masa wanka ana juya shi yadda aka ga dama a juya nan a juya nan a ɗauko shi a sa shi a cikin wannan farin likafanin a nannaɗe a ɗaure shi tam yadda ka san wani kaya a ɗaure shi a ɗauke shi wannan yana nuna maka darasi kwanan nan shugaban ƙasa tsoho ya rasu a ƙasarmu kwanan nan babban mai dukiya wanda a dukiyar bai gaza ya zama shugaban ƙasa ba ya rasu mun gani kwanan nan babban malami shi ma ya rasu kusan duk a kusan lokaci ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su 'yan kwanaki ta zarasu wannan darasi ne babba masu faɗa a ji sai ga su ake juyawa sun zo ba su da abin da za su iya wa kansu. Wannan darasi ne na uku. Darasi na hudu, sana'un nasi alaihi bi khairin aw shar. Mutane su rika fadin abubuwa suna nana ta abubuwan da mutun ya aikata, shine as-sana. Asalin as-sana'u kenan. Idan an ce as-sana shine ta'dadu ma'asiril mar'i, as-sana'u kenan a harshen Larabci. Amma me wa ghalaba isti'maluhu fil khair, an fa amfani da shi a babin alkhairi. Amma al-aslul lughawi nasa, asalin lugha idan ba larabe yace asna alayhi ay zakara wa karrara zikra ma'asiri, shine a faɗa abinda mutun ya aikata a nanata ay ta faɗi. To daga baya sai ya zama an fa amfani da shi akan alheri. In aka ce asna alayhi ay madahahu wa karrara al-madaha, ya yabe shi ya faɗi ayyukansa na alheri kuma ya maimaita ambata, yabo kenan. To idan mutun ya mutu za a rika faɗin ayyukansa na alheri, a rika faɗin ayyukansa na sharri. Dan duraidu yana faɗi yana cewa wa innamal mar'u hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman wa'a, dan adam ba komai bane face labari bayan sa, dukkanin mu labarai ne mu, za a bada labarin mu bayan mun mutu. Sai ce fa kun hadithan hasanan liman wa'a, ka zama labari kyakkyawa bayan mutuwa, kaga wanda ya haddace ababan da ka aikata lokacin da kake da rai. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito, hadisin Abu Qatadah al-Ansari, manzon sa ne yace idan mutun ya mutu fa mustarihun wa mustarahun minhu, akwai mutumin da yake hutawa, akwai wanda in ya mutu an huta da shi. Hadisin Anas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da sahabban sa, sai aka wuce da gawa, fa asnau alaiha khaira, sai aka yi wannan gawa ana cewa Allahu akbar, an rasa mutumin kirki, bango ya fadi, an yi babban asara, anya za a iya maida kaman wane, ana ta fadin alkhairin sa. Fa qala nabi sama wajabat, sai man sama yace ya tabbata. Daga nan kuma sai aka sake wucewa da wata gawa, fa asnau alaiha sharra, sai suka yi ta fadin sharrin ta, kai Allah alaraka take gona an huta, kai ai mutane za su sarara. Manzon Allah sama yace wajabat, ta tabbata. Sayyiduna Umar yace ka ce dazu wajabat, yanzu ma ka sake cewa wajabat, me wajabat? Sai ya ce na farko asnaitum alayhi khairan fa wajabat lahu aljannati, yaban da kuka masa na alkhairi to aljanna ta tabbata a gare shi, dan aljanna. Wa hadha asnaitum alayhi sharran fa wajabat lahu an-nar, shi kuma wancan kun faɗi munanan ayyukansa to wuta ta tabbata a gare shi. Antum shuhada'ullahi fil ard, ku ne shaidan Allah a ban kasa. Hadisi kuma ya zo, manzon Allah su sama yace la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, kakku zagi mamata domin sun riga sun tafi sun je sun ga abin da suka aikata. Malamai suka ce ya za a hada waɗannan hadisan, wancan hadisin a gaban manzon sama aka sassoki wani, wancan hadisin a gabansa aka yabe shi, sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, a wata riwaya la tasubbul amwata fa tu'dhul ahya, kakku zagi mamata sai ku cutar da masu rai suna da yaya. Malamai sun yi sabani akan ya za a hada waɗannan hadisan, wasu ma kai tsaye suka ce ai na farkon ya zama gogagge an goge shi, na biyun ya goge shi, suka bi maslakun nasakh, suka ce wannan na hana zagin ya goge wancan da aka faɗi miyagun ayyukan mutum, manzo sama yace wajabat. Amma al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace inna sabba yanqasimu fi haqqil kuffari wa fi haqqil muslimin, zagi da aka ce ka aiwa mamata to ya kasu gida biyu, akwai zagin kafirai waɗanda suka mutu, akwai kuma zagin musulmai waɗanda suka mutu. Ammal kafiru fa yumna'u idza ta'adza bihi al-hayy al-muslim, kafiri ma an hana a zagai in ya mutu idan an san akwai wani dan uwansa wanda zai cutu wa amma almuslimu amma muslimi fa haythu tad'u ad-daruratu ila zalik kaga al-asl shine kafiri ya halasta a zagai in ya mutu amma ana hanawa idan yana da dangi musulmai za su cutu shi kuma musulmi al-asl shine ka a zagai amma ya halasta a zagai in an ce zagi ba ana nufin a dura masa a shar ba me as-sab as-sab shine zikru ma'ayib al-insan hadha huwa asl as-sab haka shaykhul islam ce me yayi tarifin as-sab a cikin littafin sa guda biyu littafi na farko as-sanul maslul ala shatmi ar-rasul da kuma littafin sa iqtida'u siratil mustaqim mukhalafatu ashabil jahim yace as-sab shine zikru ma'ayib al-insan ka faɗi aibin mutum shine zagi asali aibi ka faɗi aibin mutum zagi kenan to an hana a faɗi aibin kafiri idan me idan yana da wasu dangi kusa waɗanda za su iya cutuwa duk lokacin da aka faɗi waɗannan aibobin dangin sa za su shiga tashin hankali malamai suka ce kar a faɗi aibobin nasa bayan mutuwarsa a bashi abin da yake je riska na azaba Allah ya isa amma in ba haka ba to ya halatta a faɗi aibin sa domin ya zama wa'azi kamar yadda Allah ta'ala ya bamu labarin fir'aunu kuma ya ce wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan a wata aya wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawm al-qiyama kaga an faɗi aibin sa sannan sai yake cewa amma musulmi ya halasta a faɗi aibin sa idan lalura ta hukunta sai an ambata kamar ne kamar ya zama ba da shaida mutum ya mutu ya cici bashi da yawa kuma an san sa cewa kin biyan bashin yake yi to ka ba da labari ka ce wani fa na bin shi bashi yayi yayi da shi ya biya shi har ya mutu bai biya mishi ba domin ɗan uwansa su ji su zo su biya masa bashin ba ko zai samu hutu a kabarinsa wannan ya halasta haka ya kakkaɓi haƙoƙin wasu kuma ƙila ba a sani ba to ya halasta ka zo ka faɗi cewa wani ɗin nan fa misali a ce misali ma'aikacin gwamnati ne ya yi sata kuma kai kana da ilimin yin satan nan ba laifi ka faɗa cewa ya yi sata ga hujja domin ɗan uwansa ko danginsa su nema masa su nema masa gafara a wajen mutanen da ya ci cuta ko kuma su biya su haƙoƙinsu saboda haka shi yasa sai yake cewa wal jawazu ala ma qablahu li yata'iza bihi man yasma'uhu ya halasta a faɗa aibin mamaci idan ya mutu domin wanda yake sauraron wannan aibin ya ɗau wa'azi kai yayi abinda wancan yake ya aikata har ya mutu kun ga ashe mutum yayi kokari ya bar me ya bar ambato na gari wannan darasi ne babba akwai waɗanda suka mutu ba za ka iya kulla babun ba za ka iya ba kulla bakunan mutane a game da su ba duk yadda kai kokarin ka hana mutane su faɗi aibobin su ba za ka iya ba akwai waɗanda kuma idan suka mutu kai sai ka ji ina ma kai ne irin yaban da ake musu haka tana faruwa ko to wannan darasi ne babba kayi kokari a matsayin ka na mai rai mu yi kokari a matsayin mu na masu rai da Allah ya ara mana rayuwa mu yi kokari mu ga me za mu iya bari na al'ambato kyakkyawa darasi na biyar shine darasin bashi bashi tun kana da rai kaskanci asalin addainu az-zul kaskanci addainu fil lugha az-zul bashi a larabci in balarabe yace addain to madda ce ta dana wannan maddar tana fa'idantar da az-zul kaskanci shi yasa suke cewa addainu mahzanatun bil-layl madallatun bin-nahar bashi da daddare mutun ya zo nayi ta bakin ciki ya kasa bacci sannan kuma da rana ya shiga cikin katsanci ku duba cikin iskin baba cikin malaman mu na fiqh Allah ya saka musu da alkhairi sun halasta wa mutumin da ake biyan sa bashi kai ya zo juma'a wa kadhalika algharimu idza wa kadhalika man istadana idza khafa an yahbisahu gharimuhu an halasta wa wanda ake bin sa bashi idan yana jin tsoron wanda yake bin sa bashi ya turke shi ya ce ko biya ko gidan yayi ya zaman shi a gida ya azhar kai ya zo masallacin juma'a saboda kaskancin bashi bashi yake jawo a fankon musulunci kafin Allah ya azurta daular musulunci manzon sama baya wanda ake bin sa bashi sallah iri kiri manzon Allah sama yake wa mutun sallah yadda ka sanya mutu kafiri har sai an biya masa bashin sa ko kuma an dau alƙawari za a biya masa hadisin Jabir radiyallahu anhu da aka zo za a yi sallar wani aka zo aka kira manzon sama wani ya rasu cikin mutanen ansa manzon sama ya ce ana bin shi bashi aka ce ana bin sa bashi nawa ake bin sa aka ce dirhami biyu dirhami biyu bacin lalace kudin Najeriya da sai kai misali sai ka ce kamar ka ce naira biyu to ka tafi ka ce kamar dala biyu tunda ita ce take da daukaka ko manzo sai me ce sallu ala sahibikum yace ku yi wa dan uwanku sallah Abu Qatadah al-Ansari radiyallahu anhu yace alayya dinarani ya ma'aikin Allah ni zan biya bashin manzo sai me ce to yanzu mamacin ku ya cancanta a masa sallah kuma sannan yanzu ba bashi a kansa in an biya masa in Abu Qatada ya biya masa kuma zan masa sallah manzo sama ya yi masa sallah kullun ya hadu da Abu Qatada sai ya ce masa ma khabaru dinaraini wai ya labarin dinare biyu ka biya kuwa yace ya ma'aikin Allah wallahi ban biya ba ran nan manzo sama ya hadu da shi yace ka biya yace na biya ce al'ana baradat jildatu yace sai yanzu fatan wannan mamacin ta huce kai sanyi saboda ana can ana jiggar sa a lahira to bashi bayan mutun ya mutu darasi alal aqallu musaita rayuwan mu akwai nasihohi na bashi da yawa wani cikin malamai Alu Wakil cikin limamai a ƙasar Saudi Arabia yana da littafin sa da ya rubuta hatta la tastaghliqa fi diyu ya kawo ka'idoji guda 14 na cin bashi wanda ya kamata mu je mu duba su daga ciki darasi na shida wasiya wasiya darasi ce sosai mutum yayi wasiya ya ce ai abu kaza ƴaƴansa su zo su ce basu yadda ayi ba wani babban mutum zai mutu ya taba rike babban mukami yayi rashin lafiya mai tsanani yana kwanciya a asibiti yayi wasiya yayi wakafin wasu dukiyoyi da ya mallaka a gaban sa ƴaƴansa suka ce wallahi ko ka mutu ba za a zartar ba suka rantsi da Allah suka ce ba za a yi ba yana kuka yana aman jini ya kalli ɗaya daga cikin ƴaƴansa yake cewa duk yadda kake yi ba za ka yi wanda nayi ba amma ji yadda Allah ya maida ni sadaka ka bi duniya a hankali kuma da yawa bayan ya mutu wasiyar da ya ba su tabbatar da ita ba sun fi ƙarfin mutane wannan darasi ne babba kenan me yake nunawa yi kokari duk abin da kake da ikon yi kai lokacin da kake da rai wa qaddimu li anfusikum ku gabata wa kanku da aikin alkhairi kakka jira ka ce sai ka mutu a yi kai lokacin da kake da ƙarfinka da lafiyarka ita ce sadakar da tafi kowace sadaka wa anta sahihun shahihu lafiyarka kalau kuma kana son dukiyar ka diba ka yi darasi na bakwai rufewa kabari akan kansa wa'azi ne akwai maganganu masu tsawo akan wannan darasi ne babba kawai mutun yaje ga yadda kabari yake da yadda ake tusa mutane me wa izi cewa wa tutmaru fil luhud bila firash wa tutmaru fil luhud bila firash tusa kaza a yacin kabarin tusawa ake yi ko ko ana yi wa mutun kabari kamar daki ne tusa ka ake yi ko kana so ko baka so sai ka shiga so daga kabari in mutun ya kalle shi babban wa'azi kuma imanin da mutun ya tafi da shi kabari baya cin sa abinda kabari yake ci gangar jiki yake ci darasi na 8 kuma zan tsaya akan sa ko kuma zuwa darasi na 9 fitinar kabari tambayar kabari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر شي والله بعد ذلك إنا جنسوا غنزاكوا دين رفا ينقوا إن صمتوا والله دا سيناه تألا يرك أجيدكوا أذاب الدعكي أتكن قبر من قودي وألا دباما أجي كما من ظل سما كان رحيما بنا رؤوفا بنا saudaka kabari wa'azi ne a duk lokacin da kaje kage yadda ake rufa kafin mutum a kabari to ya wajaba ka dau wa'azi azaba kabari bayan fitina domin fitnatul qabri su'aluhu ke to wa ba'da al fitnati imma an-na'im wa imma al-iqaa ko ni'ima ko azaba yanzu akwai yan tsine cikin abin da suke fada basu yadda akwai azaba kabari ba hakkabi wa shubuhassu in kaji wani na fadi cewa bai da baka ce Allah ya kai ka shikenan amsar da zaka bashi hadisi zaka ja masa bai da shi ba aya ce akwai ayoyin da suka tabbatar da azabar kabari amma ba su yadda da su ba ba su yadda da tafsirin da magabata suka musu ba to me zaka musu kawai duk wanda ya ce bai da azabar kabari sai ka ce Allah ya kai ka zaka gani in ana yi ko ba a yi shishin yan uwa mu dau darussa masu yawa a cikin mutuwa darussan suna da yawa amma mu ba su a haka ni na ce a rage lokacin saboda haka Allah madaukakin sarki ya ba mu daukar izina ya ba mu ikon daukar izina da wa'azantuwa da mutuwar da ake yi kullum muna gani muna ji wani zubin ayi ta nesa da mu mu ji wani zubin kuma ta zo kusa da mu ga munan muna ganinta wasu mu sun rasa iyayensu wasu sun rasa ɗaya daga cikin iyaye wasu sun rasa mata wasu sun rasa ƴaƴa wasu sun rasa ƴan uwa wasu sun rasa makwabta wasu mu sun sha yin wankan gawa da kansu wasu mu sun sha sanya gawa a cikin kabari wasu mu sun sha haka kabari wasu mu sun sha ganin yadda ake sa mutum a kabari wasu mu sun ga yadda ake mutuwa ala inna lil maut la sakarat wa ja'at sakratul maut bil haqq so da kuma dau darasi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon daukar darsa a ciki kuma ya ba mu ikon gyara halayen mu da kuma yin tanadi domin wannan mutuwar maganar da al-Imam al-Qurtubi yayi cewa wanda yafi shiga cikin musiba shine wanda baya tuna mutuwa shi yafi kowa shiga cikin musiba Allah ka sa mu kan mu zama cikin waɗanda ba sa tunata Allah ka sa in mun tuna kuma tunawar ta mana amfani sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah subhanahu wa ta'ala ya rahmi da shi da kuma الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alal hakika kamar yadda muka ji malam ya ambata malamin associate professor Kadir Abubakar Amin Asgar shine aka fara bai ta'liqin wannan muhabara na malam mu kananan almajirai na dubai mun riko wasu malam tsakani shi yasa babu jin murya na har rawa take malam ya gabatar da wannan maudu'i kamar da muka ji ne kashe wato jiki muna fatan Allah ubangiji ya amfana da mu abin da muka ji ni babu wani tariki da zan yi kada in tada yikin abin da malam ya mana sai dai kada in tunatar da mu wasu daga cikin kalmomi da malam ya ambata ni idan kuka lura gabatarwar da malam ya yi kusan ayin da malam ya buɗe wannan wa'azi nasa da shi da ita kuma ya rufe ainihin wa'azin shine waja'at sakratul maut bil haqq ma gajin mutuwa gaskiya ne da ba ko mu yanzu da ainihin wato gashi muna numfasawa amma labarin mutuwan kadai da muka ji ya sanya mu cikin magani wanda yake nuna mana hakikar mutuwa Allah ya sa mu cika da imani sannan Allah madaukakin sarki kamar yadda malamin ambata mana ya kira mutuwa da musiba idan Allah da ya halicce mu kamar da Allah yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata amma kuma Allah da kai sai ya kira mutuwa da musiba mun san cewa akwai musiba a wajen da haka ba al'amari ne na wasa ba ya kamata a kodi yaushe wal amarin mutuwa ya rinka zama wa darasi gare mu shi yasa hadisin da malam ya karanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace mu yawaita ambato akthiru zikri hadhi min ladzat يعني الموتى ويويتا تنا وانا ابو ديكي رغزا وتدو وان جن داي شيني متوا duk inda kaga dan adam yana cikin wani farin ciki da walwala da jin dadi da za a zo mai da labarin rasuwa na wani na kusa da shi za ka ga duk wannan jin dadin ya rushe duk abin da yake tunani zai tsaya kaga shi gaskiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama da yake mu yawaita tuna wannan al'amari na mutuwa har ila yau daga cikin abubuwan da malam ya tuna shi mu Anas bin Malik Allah ya kara mishi yadda a cikin hadisin al-Imam Ahmad wanda al-Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka waito ya bada labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama garin Madina to daga ƙarshen hadisin sai Anas yake cewa da manzon Allah ya shigo garin Madina gabaki ɗaya garin Madina sai tai kyau tai haske an nuri da walwala duk wani abin jin daɗi sai ya cika garin Madina yace ba mu sake ganin cikin wato garin yayi duhu da tsakar rana ba sai ranar da labarin mutuwar manzon Allah ya iske a lokacin da aka bada labarin mutuwar manzon Allah ya iske sai muka daina jin wani daɗi a rayuwa sai muka ga komai yayi duhu babu wani abu na annuri kuma da ya rage da muke gani shi yasa Imamu Afa kamar da Imamu Dalimi ya rawaito a cikin sunan dinsa isnadi ne ingantacce amma kuma mursali ne malamai suka kira shi tare da malamin Nasiruddin Albani ya ce hadisi ne sahihi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda wata musiba ta afka mishi to ya tuna mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya sa ya karanta wato wannan musiba da ta same shi domin duniya ba ta taba shaida musiba irin rasuwar manzon Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rayi to da duk waɗannan matsaloli da muke fama da shi na addinin nan ba za mu yi fama da shi duk wani shaytani da yazo da shaydancin shi kawai sai mu sai aje aje daga bakin manzon Allah ba wuta ta mutu ba sai saka ga sahabbai a wannan zamanin rikici wannan suka yi a cikin gida tsakanin miji da mata sai ta ga wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma da Allah ya tashi garabtar al'ummar duniya ba su daya sai ya dauke abin shi sai ya dauke rayuwar manzon Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun lalle kai wato mamaci ne kuma su din ma za su ainihin wato su wanda yake kara nuna mana alaikum assalam wanda yake kara nuna mana irin girman al'amarin mutuwa har ila yau malam sai ya lissafo mana wasu darussa kaman guda tara a gurguje zan yi mana ainihin wato bita a kan su domin ya kara tunatar da mu waɗannan abubuwa da malam ya ambata abu na farko malam ya ce idan muka tuna cewa da zaran mutum ya mutu to ayyukansa sun yanke wannan kadai ya ishe mu darasi al-Imam an-Nasa'i ya fitar da wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin wasu mutane guda biyu afwan Imam Ibn Majah da Imam Ahmad kamar yadda sahabi Talha dan Ubaydillah ya bada labari yace wasu mutane guda biyu sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka musulunta ɗaya daga cikin su mai kokari ne sadauki ne mujahidi ne da haka duk wani jihadi din za a je da shi ake zuwa ile ko da Allah ya tashi gaskata shi an je wani yaki daga cikin yakoka a nan ne ya samu mutuwar shahada dan uwan shi bai kai shi jarumta ba amma shi Allah ya raya shi sai da ya kara shekara guda bayan shi wancan shahidin da ya rasu shi sahabi da yake bada labari Talha dan Ubaydillah ya ce bayan rasuwan shi dan uwan da shekara daya wata rana sai ya kwanta sai ya mafarki ya ce na yi mafarki sai aka nuna min tashin alkiyama sai wani mutum ya jawo ni kofar aljanna ya ce muka tsaya a kofar aljanna sai ga waɗannan ƴan uwan nan guda biyu muna tsaye tare da su ya ce kawai sai wani mutum ya leko daga cikin aljanna sai ya ce wane ya ce sai na ji an kira wannan ɗan uwan da ya rasu daga baya wanda bai da sadaukantaka irin na wancan mujahidi yake sai aka kira shi aka ce shiga aljanna da aka shiga aka jima can sai mutumin nan ya kara lekowa sannan sai ya kira shi wanda ya mutu wa shahada yace to kai ma yanzu shigo aljanna yace da suka tafi ni kuma ina tsaye kofar aljanna ina jira sai wannan mutumin ya sake lekowa sai yace kai kuwa lokaci bai yi ba dan haka koma yace kawai sai na farka wannan labari sai na yi ta gaya wa mutane har ta isa kunnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane na ta ban al'ajabi cewa ya za a yi a ce shahidi amma kuma an riga shi shiga aljanna wanda bai mutu wa shahada ba manzon Allah yake kuna al'ajabi ne game da wannan al'amarin shi dan uwan nasa da bai rasu da wuri ba ma'ana da ya rasu daga baya a tsawon shekarar nan da yayi manzon Allah yake ba ya azuma watan Ramadan ba sannan bayan haka ba ya rika yin salloli ba ba ya rika yin ayyuka na ibada ba wannan yawan tarin aikin da yayi daga baya shi yasa ya riga dan uwan shi shiga aljanna kaga wannan yake nuna ashe yankewan aikin dan adam to asara ne ga shi to amma ya kafiya amma abin da ya kamata ka dauka shine ka yawaita wa kanka aiki kafin lokacin naka ya kai mun ji hadisi al-Imam Muslim jama'a ya dawo mana idza mata al-insanu qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath Allah ya sa mu dace darasi na biyu malam ya tuna mana cewa sunan ka ma da jinsiyanka to gaba ɗaya bacewa yake ba a sake cewa wani dan wani daga bayan mutuwanka sai dai a ce ina gawar sannan jinsin ka ba a maida ta mace ana cewa a sanya mata likafari bayan da kai jarumi ne kana firakin kana cewa sai mu mazaje sai kaza kaza amma daga mutuwa kuma shi kenan darasi na gaba malam ya tuna mana cewa kana zamowa mai rauni da ana ganin ka gwarzo jarumi komai da kanka kake yi amma daga sadda ka mutu komai kuma sai dai a yi maka daidai da wannan kaya da ke cikinka haka za a kwade su ba kada yadda ka iya likafani wannan sai dai a daura maka wankan gawa sai dai a yi maka kaga duk waɗannan abubuwa ne na darussa da ya kamata mutum ya rinka yi wa kanshi tuntuntuni da shi domin ya taimaki kanshi kafin lokacin da ainihin wato lokaci zai gure mishi abu na gaba malamin yace maganganu da za a rinka yi a kanka shine yabo na alkhairi ko na sharri duk abinda mutum ya aikata kuma shi za a faɗa yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin duk kowa ya aikata to sai Allah ya tona shi koda ka aikata wannan abin a cikin kogon dutse a cikin duhun dare sai Allah ya tona wannan aikin mutane sai sun san shi yasa ba wani halin dan adam da mutane ba za su magana akan shi ba dan haka kai ne zaka yi determining wani irin labari zaka zamanto bayan mutuwanka suka ce al-insanu hadithun ba'du ko mutum labari ne bayan mutuwar shi to wani irin labari fa kun hadithu khaira ka kasance hadisi mai kyau wanda mutane za su labari akan ka bayan mutuwanka sannan abun nan da za a faɗi akan ka kaji shine shedan da Allah da kanshi zai yi hujja da shi idan mutane suka yi yabo na alkhairi da wannan alkhairin Allah zai hukunta ka idan suka yi yabo na sharri da wannan sharri za a hukunta ka Allah ka sani abu na shida abu na biyar akwai malamin yace batu game da bashi wannan batu ne mai mutukar muhimmanci al'amarin bashi jama'a ta kai ga wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan limbari yana wa'azi wani mutum yazo yace wa manzon Allah ya manzon Allah idan nayi jihadi na samu mutuwar shahada ina da daraja manzon Allah yace kware da gaske kana da daraja duk laifin da kai Allah ma zai yafe me ba da labari yace har wannan mutumin ya tafi sai annabi yace ku dawo min da shi me ma kace mutum yace ya manzon Allah idan nayi mutuwar shahada duk laifin da nayi Allah zai yafe min manzon Allah yace duk laifin da kai Allah zai yafe maka amma wallahi banda bashi yace mala'ika jibril ne ya gaya min yanzu da haka za a yafe maka komai amma banda bashin mutane amma ku dubi yadda al'amarin bashi ya zamo a yau mutane ba ma sa damuwa da shi maganar wasiya da malamin ya kawo a gaba wanda su ne abubuwa da Allah ya gabatar cewa idan mamaci ya rasu a fara cire su haƙƙinsa a cikin dukin mamaci kafin a yi batu game da gado amma a yau magada ba sa an yi wato damuwa da shi mamata nawa ne yau an san ana bin su ba su suka amma suna nan har yau din nan ba a biya ba su su ba ƴaƴan sun sani matar sun sani ƴan uwan shi sun sani amma kawai su sun ga dukiya ta zama nasu sun hawaye kan dukiya suna abin da suka gada ba ruwan mutane bayan rasuwanka wallahi da haka kai za ka yi wa kanka kafin lokaci ya kure maka kun dai ji sahabi ne na manzon Allah kuma Abu Qatada ɗaya daga cikin manyan sahabbai yace ya ɗauki nauyin bashi bashin ya dawo kansa amma manzon Allah bai gena yi mishi mita ba cewa ina labarin bashi har sai da ya biya kuma sai sadda ya biya manzon Allah yace al'ana ina barra alayhi yanzu fa da shi wuce daga shafa mai da ake mishi daga bala'i da haka mutane kowa ya yi kanshi Allah ya sa mu gaba lafiya abu na yi wato a bakwai shine kabarin kansa malamin yace darasi ka duba yadda za a zina ka a cikin kabari ana tara kasa a kanka mutanen duk da suke kewaye a kan kabarin duk irin kaunar da suke nuna maka da wani zai ga wani rami cewa zai yi a toshe wajen haka ne kuma haka bane wannan shine ƙarshen kaunar da ake maka sannan malam yace daga ƙarshe na takwas da na tara shine ainihin wato fitinan kabari ni'imar da ke ciki da azabar da ke ciki idan mutum ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a yi mishi tambayoyi waɗannan tambayoyin kuma kowa za a yi mishi gabanin wannan tambayar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace akwai wani irin matsa da kabari yake wa duk wanda aka saka shi law naja minhu ahadun la naja minhu sa'd ibn mu'ad da akwai wanda zai tsira daga wannan matsa dakta na kabari manzon Allah yace da sahabin shi sa'diya domin wane ne sa'ad abinda zaka tambaya kenan shine wanda manzon Allah yace ihtazza arshur rahman min mauti sa'ad al'arshin Allah sai da ya girgiza ranar da sa'ad ya rasu amma ana saka shi a cikin kabari sai da kabari ya matsi malamai sun yi maganganu akan me ma'anar wannan matsa al-muhim daga nan fa to ka fara shiga cikin fitinan kenan sannan kuma mala'iku za su yi maka tambaya babu wanda zai fuskanta daga waɗannan tambayoyi
abinda zai saukata maka shine nagartanka a nan duniya da haka rayuwanka na gobe na kabari to daga wannan rayuwa na yau ko ta yau kake bitamin kanshi in kana khairan fa khairan wa in kana sharran fa shar Allah ubangiji ya samu wani lafiya kuma masu albarka kamar yadda nace ba ta aliki zai ba zan dai yi mana bita ne domin kada mu manta karatun Allah ubangiji ya karba mana subhanaka اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الشيخ أبو بيسا أسرق an kuma take da ba a tsarin mushine takar da ake mutuwa na tambaya sai mu karanta saboda muna san abin da take tsaye tunda kuma take da tsaro in shawara akwai takarda da an kawo a zin lokacin da ake karatu sanke da ta shafa akida wanda muke gani akwai masu akida ne yasa suka rubuta wannan tambaya kuma da bayani kuma ba mun ga ta karar mu cewa a dan kawo dan askakawa kama da wannan aqida da ta shafi Qur'aniyu akwai wannan aqida sai ta zo musu kuma ana ta yaɗa ta to muna son ma da dan ja hankali da mutane su guji wannan abu su kuskure da kansu dan har su je ba su cikin malaka ba ka za mu sake ba ma da kuncin biyar kafin ba da ya kawo ya yi mana wa kuma shugaban kasuwan kuma kira Muhammad Bashir Muhammad barka da zuwa gari da fata da saka shi da kai sannan cikin imam kuma da shugaban jana'i na karamu kuma kira sannan kuma shugaban majalisar malamai ta jama'a da zarafin gida da namiji sunna Alhaji Haruna Abdulrazzaq wanda ɗazin ya zo da safe ga shi ma ya sake da amma na shi barka da zuwa Allah saka da alkhairi na ta kafa mushi
بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مما قاب أمبارا إنا واتشيا من بركة زوا الله سبحانه وتعالى يتمكيك الله يسريككم الله يباك إيكم سوك نوي وانا مقامي دقكي كنسا الله سبحانه وتعالى يباك إيكم ينعادل شكم إساق جمع لافيا sannan malaminmu kuma babanmu wanda shi ya karbe mu tun zuwan mu shi ma muna masa addu'a Allah ya kara wa malan lafiya Allah ya kara wa rayuwarsa albarka Allah ya tsare mana su duka gabaki daya da shi da ciyaman da sauran shugabannin mu gabaki daya ƴan uwa wannan aqida ta kalakatanci da Hausa ko ta tsinanci tana ɗaya daga cikin aƙidu mafi haɗari a wannan zamanin namu da kuma suke yaɗo da can Allah ya kashe aƙida aƙida ce da a Najeriya asalin tsiranta a Kano ta tsira mai aƙidan nan bincike ya tabbatar da ma ba musulmi ba ne Muhammadu Marwa mai tatsini wanda fitinarsa ta yaɗu ta fansama ta je funtuwar Katsina ta fansama ta je Giwa a nan jihar Kaduna kuma ta shiga Zaria kusan mabiyansu sun koma da za ka ginsu su ne masu ƙananan sana'o'i ko sana'o'in ƙasƙanci to amma yanzu a cikin abinda wannan harkar ta social media kafafen yaɗa zumuntan nan na zamani suka zo da su sai ya zama su ma suna amfani da wannan damar wajen jaddada aqidarsu a yanzu inda wannan aqida ta fi ƙarfi shine jihar Katsina kuma a ƙaramar hukumar Dutsen ma babu inda wannan aqidar take yaduwa shugabanta wanda ya fi shahara a yanzu yake a can kuma suna amfani da dukiya domin halakar da mutane wallahi ɗan uwa aqida ce ba ta musulunci ba duk wanda ya dauki aqida ta tsinanci ya ce da ya yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wanda Allah ya aiko ya fassara alqur'ani ba
kawai manzo Allah sama ya zo da Qur'ani shikenan kawai sai ya karanta shi ya shiru ita ce wannan aqida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen su kawai ya zo da Qur'ani ne ya karanta shi bai ce komai ba kuma sahabbai basu tambaye shi komai ba ya gama rayuwarsa shekara 23 bai taba cewa sahabbai aya kaza abu kaza take nufi ba ma'anar aqida ta tsinanci ke ka a aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka a yanzu tsarin da suka biyo da shi nasu na yada da awarsu shine daukar wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma su kawo wasu ayoyin alqur'ani su ce waɗannan ayoyin sun saba wa hadisai ko su kawo hadisai su ce sun saba wa alqur'ani wanda babu wannan ga mutumin da ya san alqur'ani ya san sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma abin da ke jawo wannan kai idan baka shiga aqidar ba kuma aka rudar da kai shine rashin karatunka sannan kuma na biyu shine ba wanda yace ka je ka saurare su magabatan mu suna tsoratar da mutumin da bai da ilimi yaje yana sauraron waɗanda suke kan aqida mummuna Allah ta'ala ma da kansa ya hana idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghayri idan kaga mutanen da suke kutsawa suna fadin abinda suka ga dama game da ayoyinmu Allah yace ka kauda kai daga barin su kar ka zauna tare da su hatta yakhudu fi hadithin ghayrihi hasse idan sun tuba sun daina wannan izgilin da suke wa addini sun daina fassara alqur'ani da ka dan tsine bai da manzon Allah sama ya fassara alqur'ani ba bai da sahabbai sun fassara alqur'ani ba bai yadda da tabi'ai sun fassara alqur'ani ba bai yadda da atba'u tabi'ina sun fassara alqur'ani ba bai yadda da yan baye da suka zo bayan su sun fassara alqur'ani ba amma shi a dau fassarar sa ka a dau fassarar manzon Allah sallama ka a dau fassarar sahabbai ka a dau fassarar tabi'ai ka a dau fassarar sa al-Imam Malik atba'u tabi'in ka a dau fassarar irin su babban malami Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir ka a dau fassarar su Qurtubi ka a dau fassarar su Ibn Kathir amma su a dau fassarar su zai zauna ya rika jan a jirka ja masa aya yana fassarawa amma ka a dau ta manzon Allah sama a dau ta shi wannan abun ban mamaki sun rubuto a rubuto su tambayoyi guda uku anan da ayan labisina fiha ahqaba wala ya bada amsa in an ce ahqam jam'i ne hikiba hikiba suka ce shekaru 80 zuwa sama to sai Allah ya ce labisina fiha ahqaba ai wannan ayan ma ba ta nuna akwai karshe yayi ahqaban azmanan akaji zamanin duniya dai yake da na lahira zamanin lahira dai dai yake wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udu yini dai na lahira a wajen ubangijinka daidai yake da yinnai dubbai na duniya yini daya to kuma sai Allah ya ce labitina fiha ahqaba za su zauna a cikin wuta zamanin nika yaushe yaushe ne karshe nan baya nuna cewa wuta za ta kare babu dalilin da ke tabbatar da cewa wutar kafirai za ta kare kafirai khalidina fiha ne za su dawwama a cikin ta har abada haka Allah ya kaddara musu so da wannan babu shubha a ciki abu na biyu shine wai ayar da ke cikin suratul yasin wanda Allah ta'ala yake cewa qalu man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin marqad yana daukar bacci ya zama al-masdarul mini bacci marqad na daukar makanin ruku'd ko makanin ruqad wurin da za a yi baccin makwanci kenan to Allah madaukakin sarki yace kafirai idan aka tashe su a filin tashin alkiyama za su ce man ba'athana min marqadina hadha waye ya tayar da mu daga wannan baccin namu ko waye ya tayar da mu daga wannan wajen baccin namu sai suka ce wannan aya tana nuna ba azaba kabari ce ai aya abinda take nuni halin da suka tsinci kansu na filin tashin alkiyama yafi tsanani fiye da abin da suke ciki na kabari, saboda haka za su gwammace su ci gaba da zaman su a cikin kabari, a ci gaba da musu azabar kabari wanda ake wawa, wanda kuma ba a san musu azabar kabari, shikenan dama cikin ni'ima suke. Saboda filin tashin alkiyama da tashin hankalin da za a shiga yafi azabar da za a tsinta a cikin akai a cikin kabari. Abinda ayat take nunawa kenan, sannan Qur'ani da kansa ya tabbatar da akwai azabar kabari. Annahu yughaduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadd al-'adab. To ya zaka fassara annahu yughaduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya, sannan kuma aka ce wa yawmal qiyamati, wuta ce ake bujiro musu da ita safa da maraice, sannan ranar tashin alkiyama kuma za a ce a shigar da su Fir'aunu da danginsu azaba mai tsanani. Kaga wannan kenan, saboda haka akwai azaba kabari a cikin Alkur'ani, ba wai sunnan manzon Allah sama bace kawai ta tabbatar da akwai azaba kabari. Sai na ƙarshe kalamullah da kalimatullah, Allah ya kira annabi Isa alayhi salam kalimatuhu alqaha ila Maryam, sannan ya kira alqur'ani da kalamullah. To wai wannan yana nuna cewa masu cewa alqur'ani halitta Allah ne suna da hujja, tunda annabi Isa ma halitta Allah ne. Wannan akwai abun ban mamaki a cikin malai, ya bambanta mana tsakanin kalamu da kalimatu. Kalimatun Allah madaukakin sarki cewa annabi Isa, kuma kalimatun din na ai qur'ani ake nufi shi ma, kai ana nufin magana Allah ne, domin kun faye kun ne. Inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. To ma'ana annabi, ma'ana kalimatuhu alqaha ila Maryam kenan. So da ka Allah ya halicci annabi Isa alayhi salam da kalmar sa yace kun fa kana Isa, so da haka daga nan ne aka kira annabi Isa da kalimatullah. To waɗannan abubuwan su ne, saboda ka shawara ƴan uwa kada ka je ka riƙa sauraron shubha. Malaman mu suna cewa ash-shubahu al-khabatha, ash-shubahu khabatha, shubha rudu, a sa maka rudu a cikin addini ka riƙa shakka. To fizge suke yin shubuhohi tun kana ji, kuma suna cewa wal qalbu mithlu as-safan, abinda as-safanj, as-safanjati kai al-qalbu mithlu as-safanjati, zuciya da kake ganin ta kamar soso ne, ana diga mata ruwa tana latsa tana yi da ruwa yayi yawa a cikin ta nitsewa, in ka tsoma ta tsoma soso a cikin ruwa, tun kana ganin soso karshe sai ka ji ya nitse. So da duk lokacin da kake sauraron shubha daga mutanen da suke kan bata, akwai yuwuwar wata rana su batar da kai. Mafarin halaka shine al-istima'u ila shubah, ka riƙa karkata zuwa ga masu shubha, ka saurari malaman sunna waɗanda za su karantar da kai addinin Allah, su koya maka zaman lafiya, su koya maka yadda zaka zauna lafiya da kowa a duniya, su koya maka yadda zaka zauna lafiya a lahira. Amma idan ka je kana sauraron masu aikata bid'a da kira zuwa gare ta, to halaka za su ja maka, domin za su sa maka shubha. Allah ya tsare mu, Allah ya shirye mu, waɗannan matasa namu Allah ya ƙara muku imani. Ai ba su ji ni ba, yawwa can a waje ba, Allah ya ƙara musu imani, kuma Allah ya ƙara inganta mana ku, Allah ya ƙara muku albarka. Allah madaukakin sarki ya sa ku zama masu biyayya ga shuwagabanninku, kuma Allah madaukakin sarki ya sa ku zama masu biyayya ga iyayenku. Allah kuma ya hada mu a cikin aljanna insha Allah, dukkanku yan aljanna ne, dukkanku yan aljanna ne da izinin Allah. Za mu shiga aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma wanda ya natsu sosai shi zai shiga aljanna. Allah ya sa mu zama masu natsuwa mu shiga aljanna dukkaninmu. Allah ya mana albarka ga baki da yawa. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Abin da ne muka zo karshen gudanar da karatu, sai dai tuna Allah ya albarci gurin da shi imam da kuma shugaban ɗan hukuma zan sa shi
imamin ya fara faɗin karamin baya biyu sun wuce ɗaya ko biyu sannan saka wani shugaban karamin hukumar karshe ma ya sa albarka a cikin zama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من كلمة كما كلمة حكومة الصلاة من ينشي أخلاق ما لم يمد سبب كلمة تدنى مدى مدى جماعة مدى ذلك أنتم المسلمين ذلك أنا كما تدنى سلم من أفاتا القيل musamman fara addu'ai na da malamin lakalke da mu da kuma da su gaba daya Allah ya tattala wa gidan aljanna da lafiyar firdaus amin da rubar da Allah kana da wannan addu'a malam kamar Allah ta ka gaba amin kuma ka kara da addu'a wajen yin biyayya ga mahaifa domin duk iya da'a Allah saba mahaifa da'a ba za ta yi amfani ba iya biyayya Allah saba ma mahaifa ba ta amfani da su malaman nan suna karantarwa abubuwa guri uku ne aya guda uku kowace kalma ta da sai aikin jefere maka aiki aqimus salata wa atu zakata aqimu llaha wa atu rasula wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana to wa'annan abubuwa wajibi ne a tsaya a kula da su ga kuma umanni aqimu llaha wa atu rasula wa ulil amri minkum malam ya fara bayani akan biyayya biyayya tana tare da addini musulunci muna fatan shi ko mai wannan gida ya yi sababa wannan masallaci tabbata ki kira wannan aikin alkhairi an zo aka gudanar da kira zuwa ga addinin Allah manyanmu da yaran mazanmu da matanmu muna fatan shi ma Allah ya yi kyakkyawan sakayya Allah ya kyakkyawa sakayya ga wannan sababi da kawo na wannan alkhairi kuma wa'annan malamai duka abubuwan da Allah ya kai don wannan aiki Allah ya sa a mizanin alkhairi mu kuma Allah ya sa mu amfana da karantarwar da suka yi mana darussa tun safe ake matakai matakai to ilimi in an yi shi amfani shi aiki ne in an ji aiki ne idan aka ji ba aiki ba ilimi bai amfani ba isa kullum addu'a da manzon musala da su da mu ki ba mu ilimi mai amfani wani ilimi ne mai amfani wanda aka yi aiki saboda haka muna fata alkhairi a sai dai kamar da malamin yi magana muna ta jin matasa a waje Allah ta kabbarori domin ba mu da abin da ya wuce kabbara din dama in dai karfafa ne ga addinin Allah kabbarori sai dai muna kira biyayya da malamin ya faɗa a tsaya kan doka ta biyayya ga umarnin Allah yadda Allah ya faɗi yadda biyayya ba da kirkar da su a tsaya ki duk abin da za ka yi ko wani haƙƙinka aka danne ko wani haƙƙinka kake nema akwai matakai na neman waɗannan haƙƙoƙa matakai daki-daki musulunci bai bar komai ba kuma ba inda ya nuna cewa a nemi biyan buƙata da ko ta da hankali ko cutar da wani muna fatan duk masu wannan al'amura in ma da wani abubuwa ne akwai shugabanni addinin musulunci duka muna shugabanninmu na addini a je a same su a nuna musu in ma da wani ƙorafi ne ko damuwa a samu shugabanni a nuna musu ga ne shugabanni na addini ga ne masu mulki duk abin da ya taso wajibi ne domin masu mulki wajibi ne tsora haƙoƙi na samanmu da addininmu jaka wajen abuwa ne guda hida kuma bayan malamai kun samu shugabanni da addini za su je samu shugabanni a duba wannan matsali wannan matsaloli a duba saboda haka malamai sun yi karatu za mu tashi a yi aiki ne muna fatan kowa ai aka yi karatun nan kowa ya dubi girman Allah ya dubi littafin Allah alkur'ani da aka karanta mana ya dubi girman hadisan manzon Allah yadda aka karanta mana kowa ya koma gidajenki ya zauna a masaukinki akwai jagorori idan da wasu abubuwa na ƙorafi a samu shugabanni a nuna musu da matakai don tsare haƙoƙi wannan shine roƙon matakin da muke nema in an yi addu'a an tashi kowa ya koma gidansa cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali amma idan da wannan damuwa ko wata ƙauraji a cikin ku akwai shugabanni su kuma sun sa akwai shugabanni addini musulunci in malama su mulkin ne kaje a kai kokin ta hanyar lalama kar mu yi aiki irin na wa'anda ba su karatu ba ba san manufa ba shi mai ilimi yana aikin ilimin ne ma haƙƙi ne akwai matakai a karance an karanta wannan ina roƙo a dubi girman Allah a dubi girman Allah a nemi haƙƙoƙi a cikin lumana cikin kwanciyar hankali in an tashi a karatun an yi addu'a kowa mu koma gidajenmu amma ba a hana ba da wani ƙorafi a sa mu shugabanci a nuna mishi wannan shi ne muke roƙo in dai addinin da gaskiya muke addinin Allah muna so a ci gaba ne do Allah do Allah muna wannan roƙo in an aiki Allah kowa ya tafi gidan shi inda zai yake inda ƙorafi ka je ka ga wani gidan a takaice muna fatan Allah ya ƙara albarka yanda kuke yi mu a baya kan addinin Allah ya ci gaba muna fatan ku rike mana wannan kambi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
barakatuhu assalamu alaikum warahmatullahi barakatuhu imam Allah saka da alkhairi zaka yanzu zamu je gurin shugaban kamar mu da kara Bashir Muhammad da wankore wanda ya halarci wannan ne da saka mashi da alkhairi don haka shugaban kamar mu kuma
assalamu alaikum warahmatullahi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين الحمد لله الواحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر أن والله كبيرة جئت عندنا اليوم عن مسألة جديدة قرأت عن محاضرة منا رؤون الله ما لم يستوعب من المحاضرة لا سكر سؤال كريم كما يسولات يا الله يسولات يا متى سوكما daga yau da malamin da suka sauraro wannan muhadara su ma muna musu fata alkhairi muna godiya Allah saka musu alkhairi ni gaskiya na ga ruwa da saboda wannan muhadara kuma na ga shi lord da ma shi da ruwa da dare ne kawai saboda gobe karfe kuma muna tsaro da mai gama gamba amma shi zuwa ko sa albarka sai dai kawai wannan sabuwa sun ba mutun sabin kira da malamin nan da yes da bidiyo na da yawon kwanci saboda akwai haƙƙi na amana ta kai na rukuni muka tattauna akan masar suke faruwa ya shafa al'adun wanda masallaci da kwanu da faruwa da mugwata masallaci kuma da ya magana ina ganin tun da aka fara da'awa ta izala a nan da yanzu a suka fara kira da marga shi ga kwanu mai ka Allah gafarta mu shiga wata kyan nan wannan movement din shi ya ja yau matasan da suke ma ana gura a ce wannan karatu to gaskiyar magana sun bi karatun nan sun gudu a wannan cikin hikima da san ya kamata tun da a fara da'awar izala wato da'awa ta halin su kamar jama'a nan da ba ta bayyana hikima ba so don Allah duk abin da mai hikima kada mu kawo shi duk abin da canza zamu mu ja a yi wata fitina kada mu shi har so ita fitinan nan in ta tashi ba a fata ba a samu dace haka ba wannan masalatin da jama'a ka cin nan in ba a yi sa'a ba na nan sai kuma Allah sai a dinga shan wani ba kwa wanda ne saboda haka wanda ka zuwa asusa shi muna son karatun muna son masalacin nan mutum da muna son shi kamar yadda ba da ya faɗa idan da wani ƙorafi ba za mu yi magana jin nan mu kira duk wanda ya kamata mu kira muna mai reasons ba muna mai dalili da zai fahimci dalilin da ya sa ake so a aiwatar da wannan manufa ko wannan al'amari na tabbatar cewa in bai haka zai fahimta kuma mu za mu shiga da intervention za mu yi abin da ya kamata mu yi na ganin waɗannan al'amuran mu ne su cikin mutum tara sun ya kamata wanda su cikin mara amma idan wani ya ɗauka cewa zai amfani da ƙarfi ko zai amfani da tawaye ko zai amfani da ni'ima to akwai lokacin da ni'ima bai da ƙarfi na malam mahaifin shi na gobe ko haram akwai wani kilin mahaifin ya faɗi da jinshi ba da jami'a ce ina ganin kamar ana so a yi amfani da wani abu shi kan shi sani ba eh ba da wannan shi kin ce ina ganin shi ma kan shi ma bai shi bai san Allah shi shi ba kuma duk kamar shi ya ba bayan an kashe shi ai da Allah shi so a yi shi nani so da Allah mu sa wayewa wani kuke karatu a jiya ba ta mun waye ba fi yawanci matasan nan dan boko ne yan addini so kada wani ya zo ya mana ya bai da wani gadawa ko canjira mu
kuma daga nan har sai ya ga an samu wa mutane abubuwa daidai za ka don Allah mutane kasu da hankalinsu duk inda ya kamata magana ta je ta damuwa ta je in dai ta je kunnan shi a karamar hukumar karai an gama za ka mu kuma mu yi abin da ya fi ƙarfin shi to kuma sai mu kwana ciki kamar yadda ya ba da labari 1992 kowa ya san abin da ya faru a kai buwa da su wallahi da yawa wanda ba a haifa ba an haife su a hanya akwai wanda ya fita bai sa wani dogon ga zan matan shi ya dauko ya dora akwai matan da suka haihu a hanya duk wannan mun sani an gudu ba ni sallar juma'a ba a wannan gari sallar farilla ka ga gare mu na haka muna ga ya mata ta fita tsoron Allah dan Allah ta yi hakuri wannan abu insha Allah za a kai ta shi bi zan bani ta ala zan kira sakataren wannan masallaci a madadin hukumar wannan masallaci yayi godiya da wannan zuwa da malamai suke cin safa suke kwanan karatu da al'umma sun yi na maza malamai sun yi na mata sun sake yin na maza yanzu kuma na za su kwana sannan gobe da samu su tafi shugaban kamar kuma muna godiya da wannan tuhon shi arzikin kai kuma hakika yadda muke faɗin ka hakan take su ma su ne Allah saka alkhairi. Dakta Shehu Idris tabbatar da shukran shi ne sakataren wannan masallaci shi ma insha Allah shawara ka dai ban asan Shehu Idris.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda a cikin yalwar rahmarsa ne da falalarsa ya taba mu dukkan ainihin shirya wannan karatuka da aka gabatar to muna ƙara godiya ga shi da fatan Allah ya ƙara mu cikin imaninsa manyan malaman mu da suka yi da rasakan da garin dariya suka zo su zauna tare da mu sannan kuma suka gabatar mana da wannan karatu ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi kuma karatun da aka yi ubangiji Allah ya samu amfana da shi mun sa su cikin aiki kamar yadda jagoran mu Umar Garemu yake tambayi a kai ubangiji Allah ya ba mu tufan sa cikin aiki sannan kuma muna roƙon addu'a gare ku ƴan uwa da fatan ubangiji Allah ya ci gaba da yassare mana ya ba mu daman na shirya irin waɗannan taruka da za su amfanar da mu gaba daya domin ta rayuwa al'amari ne na a guri tare a tsira tare to shine abun fatan har kullum muna wa kowa fatan alkhairi da fatan ubangiji Allah ya maida kowa gidansa lafiya a cikin wannan zama Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi shugabannin mu shugaban karamin hukuma da shi jagoran wannan tafiya namu su Allah ya saka musu da alkhairi.